الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يا مسلمي نكسا دنليسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da arzikin Allah na sake haduwa a masallacin Anas bin Malik a nan Bauchi a yau 19 ga watan Jumada al-Ula shekara 1442 bayan hijira 3 ga watan Janairu shekara ta 2021 miladiya domin ci gaba da karatun littafin fiqhu na Umdatul Fathi na babban malami Al-Muwaffaq Ibn Qudama Al-Maqdisi wannan shine darasi na 158 ko da bakwai daga cikin darussan da muke karantawa a cikin wannan littafi wanda muke karkare kitabul aiman bayani dangane da hukunce-hukuncen rantsuwa a yau za mu cikato abin da ya rage na makon da ya gabata akan babin kafara da yadda ake yin kafara ta rantsuwa idan ba ku manta ba a cikin makon da ya gabata mun faɗi dalilan da suke sa a yi kafara ɗaya daga cikin dalilan da suke sa a yi kafara kuwa shine idan mutum ya yi rantsuwa akan zai aikata ko kuma ba zai aikata ba sai kuma ya yi abin da yake akasin abin da ya ce zai yi ko ba zai yi ɗin ba haka kuma idan mutum ya yi rantsuwa cewa wani ba zai yi wani abu kaza ba ko wani zai yi sai wani bai yi yadda shi ya ce ba to shi ma wannan ya karya rantsuwa to duk wanda ya karya rantsuwa irin rantsuwa wadda ake ce mata al-yaminu al-mun'aqada rantsuwa irin wadda aka kulla ta a zuciya irin wadda aka nufaci kulla alaka tsakanin alkawarin yi ko rashin yi da Allah cewa Allah shine shaida cewa zan yi kaza ko ba zan yi ba to saboda girmama Allah idan ka canza abinda ka faɗa za ka yi kafara don haka ne wannan babi duk da cewa an karanta shi a makon da ya gabata yau tunda za mu karanta shi daga farko zuwa ƙarshe tare da fassarar sa za mu sake tishin karatunsa sannan mu ji fassarar kalmominsa a ƙarshe kuma mu ji bayanai dangane da mas'aloli daban-daban da suke da alaƙa da rantsuwa waɗanda sun kai mas'aloli 10 don haka yanzu babu kafaratul yamin
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله باب كفارة اليمين وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وروي فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل ثوب وللمرأة درء وخمار ويجزئه أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5 ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم 5 أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزه ولا يكفر العبد إلا بالصيام ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام
نعم ما لم يأتي باب كفارة اليمين بابي مي بياني أكن كفارة رنسوة وكفارتها يند كفارة رنسوة تكي itace it'amu 10 masakin ciyar da miskinai guda 10 min awsat ma tut'imuna ahlikum daga matsakaicin abinda kuke ciyar da iyalanku da shi aw kiswatuhum ko tufatar da su aw tahriru raqaba ko kuma yan tabaiwa faman lam yajid duk wanda bai samu daya daga cikin waɗannan ba fa siyamu 3 ayyam to sai yayi azumi na kwana 3 wa huwa mukhayyarun bayna taqdimil kafarati ala al-hinsi aw ta'khiriha anhu wanda kafara ta hau kansa yana da zabi ko dai ya fara gabatar da kafarar tun kafin ya karya rantsuwar ko kuma ya bari sai ya karya rantsuwar daga baya yayi kafarar li qauli rasulillah sallallahu alaihi wa sallam saboda ma'aikin Allah me tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man halafa ala yaminin duk wanda yayi rantsuwa akan wani abu fara'a ghairaha khairan minha sai kuma ya fahimci cewa fasa wannan abin da rantsuwar ta kullu akai shi yafi dacewa falyukaffir an yaminihi to kawai sai yayi kafarar wannan rantsuwar walyati allazi huwa khair kuma ya aikata abin da yafi zama daidai din waruya akwai kuma riwayar da tazo da cewa falyati allazi huwa khair ya aikata abin da yake shine mafi alhairin wal yukaffir an yaminihi sannan sai yayi kafara karantsuwar sa wayujzi'uhu fil kiswati ma tajuzu salatu fi abin da yake wadatarwa a wajen ciyarwa shine mutum ya bayar da tufafin da zai iya wadatarwa wajen yin sallah lirajuli thawb idan namiji ne a bashi tufafi ko da falle daya ne wanda zai iya suturce shi walil mar'ati dir'un wa khimar amma mace sai an samu tufafi falle 2 daya ya zame mata riga daya ya zame mata mayafi wayujzi'uhu an yut'ima 5 masakin ya halatta mutum ya surka ta hanyar ciyar da miskinai guda 5 wa yaksuwa 5 ya kuma tufatar da sauran guda 5 din an samu nawa 10 walau a'taqa nisfa raqabatin amma inda mutum zai yanta rabin bawa au da kuka gani din nan kuskure ne wa ya kamata wa at'ama 5 sai kuma ya ciyar da mutane 5 au kasahum ko ya tufatar da mutum 5 bayan ya yanta rabin bawa aw ataka nisfa abdaini ko kuma mutum ya yanta rabin bawa guda biyu in an hada ya zama daya lam yujizihi wannan bai wadatar ba wala yukaffiru al-abdu illa bis-siyam shi bawa baya da wata hanyar kafara sai dai ta hanyar azumi wa yukaffiru bis-siyam man lam yajid ma yukaffiru bihi fadilan an mu'natihi wa mu'nati iyalihi duk wanda zai yi kafara ta hanyar rantsuwa to ya zama mutum ne wanda bai samu abinda zai iya yin kafara da shi ba na kayan abincin da yake rara bayan abinda zai ciyar da iyalansa da shi bayan ya ciyar da shi kansa wa qada'i dainihi kuma yana da raran abinda yake bayan ya biya bashin da ke kansa wala yalzamuhu an yabi'a fi dhalika shay'an yahtaju ilayhi kuma bai zama dole ba akan mutum a ce sai ya saida wani abinda ya mallaka wanda shi kuma yana bukatar amfani da abun min maskanin abun bai yi zafi da har sai mutum ya saida gidansa ba wa khadimin ko mutum ya saida mai masa aiki wa asasin ko mutum ya saida kayan gidansa kayan kwanciya ko kayan zama ko kayan shimfiɗi wa kutubin ko ya saida littattafansa wa aniyatin ko ya saida kayan girki da kayan cin abinci da kayan sha wa bida'atin yahtallu ribhuha almuhtaju ilai ko kuma duk wani kaya na sayarwa wanda idan aka saida shi zai zama ribar da da ake bukata za a samu a jiki za ta rushe wa man aisara ba'da shuru'ihi fi siyam fi sawm duk wanda ya riga ya fara azumi sai daga baya kuma ya samu halin ciyarwa ko tufatarwa lam yalzamhu lintiqalu anhu bai zama dole a ce ya fasa azumin ya koma kan ciyarwa ko kuma tufatarwa ba wa man lam yajid illa miskinan wahidan duk wanda bai samu miskinai guda goma daban-daban ba sai dai miskini ɗaya kadai raddada alaihi asharata ayyam sai ya ta maimaita masa ciyarwa har na kwana goma yau ya bashi miskini ɗaya kenan gobe ya sake bashi miskini biyu kenan har ya gama wannan shine babin kafara amma kun da ya gabata mun yi muqaddima cikakkiya akan me ake nufi da kafara wanda muka ce shine wani aiki na neman kusanci zuwa ga Allah wanda ke iya zama wajibi ko mustahabbi wanda kuma ke iya zama ko dai ciko ne akan wani gibi da aka rasa ko kuma girmamawa ce ga Allah akan an karya wani abu na alfarmarsa ko kuma awatarwa ne don a hana wani karya aikata abinda wani yayi na rantsuwa ya karya ko kuma ya zama warware wato rantsuwa ne don mutum ya halaltar abinda da ya haramta a kansa ko kuma ya zama an yi ne domin neman kankare laifi kamar sauran kafarori daban-daban wannan shine ma'anar kafara amma mun riga mun yi bayani da sharhin wannan ba bukatar maimaitawa to kamar yadda muka karanta a karatuttukan baya mun ji cewa Allah ya ce a kiyaye rantsuwa wahfazu aymanakum to duk da mutum Allah ya ce kiyaye zai iya yin rantsuwa kuma daga baya dalili yasa ya kare rantsuwar idan abin da zai sa ka kare rantsuwar tilas ne aka tilasta ka daga waje ba aikin ka bane to nan ba kafara akan ka mun riga mun karanta kayi rantsuwar ba za ka taba wani ba sai wani ya kama hannunka da karfi ya sa ka taba shi kaga wannan ba kai ka taba shi ba an taba maka shi ne to wannan ba kafara a kanka ka ce wallahi ba za ka sake shiga gidan wane ba sai aka ciccibe ka aka shigar da kai kaga wannan ba kai ka shiga ba an shigar da kai ne to wannan ba kafara a kanka ka ce wallahi ba za ka sake magana da wane ba sai aka baka abun maye ka bugu sai baka cikin hayyacin ka sai ka masa magana kaga wannan duk ana fahimta to idan ba irin wannan bane kuma ya zama ba na lagawu bane na lagawu shine karan tsaya amma kuma baka san karan tsaya ba wallahi ni baran je wuri kaza ba ni baran je ba kuma kai baka ma wani kulla a ranka cewa kana rantsuwa ba sai aka ce hadda wallahi in kaka ce ni baran tsaya ba ai ka san ana irin wannan to nan ko ka zo kai ba kafara akan ka rantsuwar da akwai kafara akan ka ita ce rantsuwar da ta shiga zuciya wanda ka kudurta ta bari mu je gidan wane zamu same shi wallahi bara ku samu wane ba yanzu haba sai aka je aka same shi kuna fahimta wallahi wane ba zai bada taimakon nan ba la wallahi bala wallahi wallahi za a yi kaza wallahi ba za a yi kaza ba kuma sai aka yi ko ba a yi ba to irin wannan da bai shiga har zuciya ba babu kafara akai la yu'akhidukum Allah billahi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman Allah yace abinda Allah yake kama ku akai shine rantsuwar da kuka kudurta a cikin zuciya an fahimci wannan to ku fahimci wani abu akwai wata al'ada ta mutane cewa na riga na yi rantsuwa akan kaza ni baran canza rantsuwa ta ba ni bazan yi kafara ba shin hakan ne ya dace tunda ka sa Allah a ciki ka rantse kawai ka cika koko ka fasa shi yafi ko kuma kana da zabi wance ta ce sai wane ni kuma na ce bana son wane sai wane sai ta ita ce ita ba za ta auri wane ba sai ya ce wallahi ni ko ba zan baki wane ba sai dai ki mutu daga baya sai zo ya fahimci cewa wannan yafi ko wancan da yake so din sai ya je ce shi ya fasa ya gole shi ko kuma yarinyar ta zo ta tuba ya gane ko kuma wani dattijo da yake jin kunyar sa yazo yace masa ka canza ra'ayinka to ya canza ya aurar da ita ga wane shi yafi ko kuma tunda shi dattijo ne ba a magana biyu ya tsaya ya kekashe kasa akan ra'ayinsa ko kuma yana da zabi kuna fahimta kai rantsuwa a madadin wane ba akan kanka ba ka ce wane ba za ka yi tafiya wuri kazan nan ba saboda akwai hadari a wurin ni ba zan yadda ka je ba sai ce maka a shi sai ya je ka ce wallahi wane ba za ka je ba saboda kana so ya girmama wannan abin da ka yi sai ya fasa ya canza ra'ayi shi kuma sai ya faka ka sai ya je abinsa kuna fahimta ta to kafin ya je din kuna fahimta shin zaka iya ka nemi ya fasa saboda kar kai ka fara saboda kai ka ce lalle ka rantse ba zai je ba ko kuma daga baya ka fahimci cewa zuwan san yana da matukar muhimmanci da ya kamata a ce dole ya je din domin hadarin da ke ciki yafi hadarin abin da kake tsoro ko kuma hadarin ma ya kau gashi kai kuma ka riga ka rantse zaka bar shi ya je kai ka fara ko zaka doge ka hana shi zuwa saboda kar kai ka fara kuna gane wannan maganar to abu na farko shine ku fahimta kariyar rantsuwa ba a koyaushe bane yake zama laifi akwai kariyar rantsuwa na laifi shine kai rantsuwa akan zaka aikata wani abu minal ma'ruf sai ka zo ka kariya kuma wannan abun yana daga cikin wajibai a kanka kai rantsuwa zaka yi sai ka zo ka fasa to wannan haramun ne fasa shi kuna fahimta baka magana da dan uwanka ka ce wallahi ba za ka sake masa magana ba sai aka zo aka maka wa'azi aka ce wannan gabar ta ku haramun ce Allah ya hana ta don haka ku yi sulhu ka yafe masa kai da zan yin yafe ma wane bayan na rantsi ni ba zan sake magana da shi ba aka ce gashi shi yana nema ka yafe masa wannan yafiyar ta zama mene a yanzu wajibi kai kuma ka rantse to wajibi ne akan ka kare wannan rantsuwar kuna fahimta da kyau mahaifinka ya nemi kai wani abu kaza ko mahaifiyarka wanda zaka iya dama wajibi ne ka masa biyayya sai ka rantse masa kace wallahi wallahi zan yi har cikin zuciyarka wannan cika rantsuwar wajibi ne ba mustahabbi ba kuna fahimta sannan akwai lokacin da kuma wajibin yana hawa kan karya rantsuwar ne ka ce wallahi zaka yi sako kaza wallahi in abu kaza ya faru yayi kaza sai kun yi abu kaza sai ka yi rantsuwa akai to cika wannan rantsuwa a yanzu a wurinka menene haramun ne ana fahimta wannan ya nuna cewa akwai lokacin da cika rantsuwa wajibi ne akwai lokacin da cika rantsuwa menene haramun ne to koma wanne ne ka cika ai ka karya rantsuwa wanda ya kamata ka cika ko ka karya rantsuwa wanda dama bai kamata ka cika ba duka dai akwai kafara kafara ba ruwanta da menene maudu'in rantsuwar kafara ta shafi ita rantsuwar ne wallahi na rantse da Allah yace shi wallahi ya rantse da Allah sai ya dakiwa ne wannan kuma kaga misali akan zalunci ne ko sai ya kashewa ne rantsuwarsa akan menene haramun ne wajibi ne ya karya wannan rantsuwar amma ban ya karya sai yayi kafara kuna fahimtar wannan magana ko kuma yayi rantsuwa akan zai aikata abu wanda yake mai kyau ne sai yazo bai aikata abu mai kyau din ba kaga ga laifin da yake kansa na cewa bai aikata ba kuma duk da haka sai yayi mene sai yayi kafara bai yi sallar azhar baya sallar azhar a jam'i sai aka zo aka masa wa'azi wane ka fara zuwa sai yace wallahi 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 na rantse da Allah daga gobe zan fara zuwa jam'i kuma sai zo bai cika rantsuwar ba yayi sako amma sai yayi me sai yayi kafara don haka dai ku fahimci cewa kafara daban maudu'in da aka yi rantsuwa akan ta kuma daban abu na gaba shine ku fahimci cewa akwai lokacin da karya rantsuwar ka shi yafi dacewa shine dattaku ba wai sai ka tsaya kyam kai saboda ka rantse shikenan ba za ka canza ba kar mu rika yin irin wannan inda karya rantsuwa a koyaushe haramun ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai rika karya rantsuwa ba kuma shi da kansa sai da ya rantse ma yace wallahi na kan rantsuwa fa fasa sai kuma zo yin kafara don haka ba wai damuwa bace don kai kafara manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam yayi kafara akan rantsuwa yace inni wallahi la ahlifu ala shay'in fa ara ghayrahu khayran minhu illa fa'altu alladhi huwa khair wa kaffartu an yamini yace ni dai wallahi na rantse muku ba na yin rantsuwa akan wani abu daga baya in fahimci fata rantsuwar shi yafi dacewa face sai na fata rantsuwar in kare rantsuwar daga baya zan yi kafara saboda yin abin da ya dace shi yafi dacewa ba cika rantsuwarka ne yafi dacewa ba idan cika rantsuwarka ya dace da abin da ya dace to sai ka cika idan ya saba da abin da ya dace kai abin da ya dace kai kafarar rantsuwar jama'a an bayyana wannan karkarin ka hana kanka wani abu ko ka hana wani abu wai don ka rantse a'a fasa abin da ka fadan sai kai kafara magana ta kare an fahimci wannan abin da kyau to yanzu sai mu je yaya ake kafara malami ya ce wa kafaratuha it'amu 10 masakin malami ya dora shi akan aya ce yadda take yadda Allah ya kawo ta a cikin suratul maida Allah madaukakin sarki ya ce la yu'akhidukum Allahu billahu fi aymanikum Allah baya kama ku akan yasassun maganganun da kuka yi na rantsuwa walakin yu'akhidukum amma abinda Allah ke kama ku akai shine bima aqattumul ayman, abunda kuka kudurta kuka kulla rantsuwa akai. Idan kuka kudurta rantsuwa har zuci kuma sai kuka kariya, fa kafaratuhu, to ga kafarar wannan rantsuwar da kuka kariya. Ita'amu 10 masakin, abu na farko shine ciyar da miskinai guda 10. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, daga matsakaicin ko tsakatsakin abinda kuka saba ciyar da iyalanku da shi. Aw kiswatuhum, ko tufatar da su. Aw tahriru raqaba, ko kuma yanta wuyar bawa ko baiwa. Waɗannan abubuwa guda uku da kaji, sai Allah ya ce aw aw aw, da ya gama su sai ya ce faman lam yajid, wanda bai samu ba, wanda bai samu mai ba. Ɗaya daga cikin abubuwa guda uku su ne kuwa mene? Ko dai yan tabawa, ko tufatar da miskinai, ko kuma ciyar da su. Idan bawa ne za a yanta guda nawa? Ɗaya. Idan ciyar da miskinai guda nawa? Goma. Idan tufatar da miskinai guda nawa? Guda goma. Duk wanda ka zaba a cikin wannan yayi, kana da halin yin dukansu, dauki ɗaya wanda kake so. Kana da halin yin ɗaya, yi shi. Sai Allah ya ce faman lam yajid, wanda bai samu damar yin ɗaya daga cikin waɗannan ba, fasiyamu 3 ayyam, to yana da azumin kwana uku a kansa. Sai Allah madaukakin sarki ya ce zalika kafaratu aymanikum idha halaftum, wannan ita ce kafarar rantsuwarku idan kun yi rantsuwa kuka warware rantsuwar. Wahfazu aymanakum, amma ba ku kiyaye rantsuwarku. Wannan aya akan irin ta ne, Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare yarda gare shi da babansa ya bayar da ka'ida, yace kullu ma fi kitabillahi min aw aw fa huwa mukhayyar, wa kullu ma fihi faman lam yajid fa huwa al-awwal fal awwal. Yace duk abin da kaji a cikin alqur'ani an ce wato aw aw, ko kaza ko kaza ko kaza, to ka san da cewa abinda aka baka shine ka zabi wanda kake so. Amma duk inda ka ji an ce to wanda bai samu ba, ko wanda bai iya yi ba, kamar faman lam yastati ko faman lam yajid, akwai su a cikin alqur'ani, to irin wannan yana nufi sai in an rasa wancan ne kafin wannan yayi aiki. In aka tsallaka aka je kan wannan, to wannan bai yi ba. An gane wannan ka'idar da kyau? To akan wannan ne yanzu zamu fara gabatar da mas'alolin da suke da alaka da wannan aya. Mas'ala ta farko ita ce Allah ya ce a ciyar da mutum 10 miskinai. Da farko suwaye miskinai? Na biyu wani irin abincin za a ciyar da su, ta hanyar quantity da quality sa? Na uku kuma ta yaya za a ciyar da su din? Da ciyarwa irin ta rantsuwa, ku rike wannan. Da ciyarwa irin ta wanda ba zai iya yin azumi ba, da ciyarwa irin ta wanda ya karya azumin da ganganta hanyar jima'i da zai yi kafara, da ciyarwa irin ta wato irin ta zihari, da duk inda kaji an ce a ciyar, da kuma ciyarwa irin ta wanda yake da fidiya a kansa ta ɗaya daga cikin mahzuratul ihram a aikin hajji ko umra, za ka ce a ciyar. Zance mafi rinjaye shine dukansu iri ɗaya ne. Kana da zaɓi ɗayan biyu, kana da mene zaɓi ɗayan biyu? Ko dai ka ba wa mutum abinci ɗanyensa, shi yaje ya sarrafa abincin, idan nace danye ina nufi idan har izaka bashi tsaba ka bashi shi a yanda yake idan abun yana bukatar sai an je an bare a bare sai an je an sirfe a sirfe sai an je an nika a nika sai an je an dafa a dafa sai an je an yi wai wannan shi zai je yayi da kansa kuna jina kai baka masa waɗannan ayyukan ba sai ya je ya wahala a kai to akan kowane mutum daya ko kuma akan kowane abu daya kamar idan azumi ne akan kowane azumi daya to zaka bayar da rabin sa'i ne sa'i shine muddun nabi guda hudu shine kamfata daya kamfata biyu kamfata uku zuwa hudu na matsakaicin mutumin da an shafe saman nawa kenan hudu to wannan shine sa'i daya to idan aka ce ka ciyar kai kuma zaka bayar da rabi ne ai kai kuma zaka bayar da shi a tsaba ne to rabin sa'i zaka bayar kamfata nawa kenan kamfata biyu idan ya zamana irin wannan ne abinda mutum zai ciyar to sai mutum ya gane ga irin mafi karancin abinda zai bayar wannan abinda muka faɗa shine mafi karanci don haka idan a kanka zaka bayar da rabin sa'i daya wa mutum guda sai kai kace bari in bashi sa'in gaba daya to sauran ya zama sadaka nurun ala nur kuna fahimta yanzu magidanci idan ka zo ka bashi wannan kamfata biyun rabin sa'i kenan kai ka sauke wajibi amma zai ishe shi to abin da yafi kyau kai kuma sai ka cika fa awfi lana alkaila sai me wa tasaddaq alaina inna allaha yajzi almutasaddiqin an gane wannan da kyau idan kuma ba ka fara bace kamar wajen ciyar da magidanci ciyarwa da mutum zai yi na zakar fiddakai a ranar sallah to ita kuma sa'i guda ne akan kowane mutum to shi ma da ka zo sai ya zama ka hada iya abin da ya shafi iyalanka sai ya zama kwano biyar sai ka ce bari in bashi kwano goma ko in kara da gyara saboda itiyafi ko ma in bashi buhu kawai a madadin iyalaina to wannan duk ya zama ka cika wajibi kuma ka kara da sunna an gane wannan da kyau don haka duk abin da ka ji an faɗa mafi karanci ne idan kuma abin da za ka bashi an riga an sarrafa kaga wancan sai ya wahala shi yasa aka ce a bashi rabin sa'i saboda duk mutumin da daga shi sai matarsa ne ko da shi da matarsa da ɗa ɗaya kaga rabin sa'in nan ya ishe su abin da za su ci da rana ko su ci da dare ko ma ya musu duka biyun yawanci zai fi bukatar mutum ɗaya shi yasa sai aka yi ƙari amma idan ka gama sarrafa shi kawai zauna ka ci ne shinkafa ce an riga an dafa ta tuwo ne an riga an yi shi ga miyar sama wace ce abincin ku an riga an gama hadawa burodi zaka bashi tare da shayin sa ko tare da abin da za a sha gurasa ce zaka bashi tare da miyar ta misali a haɗe yake sai dai kawai mutum ya ci baya bukatar ya sarrafa to iya abin da zai koshe shi a yanzu shine kawai ka fara ka tara nan kuna gane maganar kaga ai tayu ba zai kai rabin abinda aka ce a bayar ba ma yanzu plate ɗaya na shinkafa wanda zai ishi kato ɗaya ai kaga ba sai ya kai wannan ba indai ba irin wasu katon ba to sai ya zama idan ka ga kato zai baka wahala ba za ka kosar da shi ba sai ka samu yaro ka bashi duk dai miskini ne ko ka samu mace ka bata kaga su ba sa ci da yawa an fahimta ko to anan ma ba wai sharadi bane fa sai mutum ya koshi saboda wani in kace sai ya koshi to za a samu matsala don sai ya wuce rabin sa'in ma ka bashi abinda ordinarily mutum mutawassit zai iya koshi kuna fahimta min ausaf abinda yake tsakatsakin mutane zai iya isansa to nan idan a hadin ne malamai wadansu suka ce yugaddihim wa yu'ashihim, ya bashi abincin dare da rana, in ka bashi na rana yake ce ka dawo kuma da daddare ma ka karba. Wadansu kuma suka ce yugaddihim aw yu'ashihim, ko ka bashi na rana ko ka bashi na dare, duk wanda kai yayi haka. Ba wani malamin da yace dole sai an bada breakfast. Kuna fahimta? Ko na rana ko na dare, ko kuma wadanda suka ce na rana da na dare, wanne ne yafi rinjaye? Wanda yafi rinjaye shine in ka bashi guda daya ya isa, tunda Allah madaukin sarki yayi itlaqin it'amu asharati masakin, ciyar da, kuma Allah bai faɗi lokaci ba, don haka ciyarwa sau daya ya zama ciyarwa. Kuna fahimta? Na biyu shine sai ka kirga adadin kai goma, tunda Allah ya ce asharati masakin, miskini nawa? Goma. Ku gane wannan? Hakan ka zo ciyarwa akan azumi, kowane azumi daya miskini daya daban, ba wai ka dauki adadin goman sai ka ba mutum daya ba, ba haka ake yi ba. Inda za ka iya dauka ka ba mutum guda shine kawai hanya biyu. Hanya ta farko ita ce mutum yana da iyali, wanda iyalinsa in ka hada matarsa ko matansa da ƴaƴansa a gidan familin an kai mutum goma har da shi ko sama da goma, to za ka iya bashi sai su zo su ci gaba ɗaya, sai zama ka ciyar da mutum goma. Kuna fahimtar wannan? Ko kuma yadda zai sa a ce ba ka ba mutum goma ba shine ba ka samu mutane goma da suka cancanta ba, sai mutum ɗaya, sai ka ce yau ka zo ka ci, gobe ma ka dawo ka zo ka ci, amma a rana ɗaya ka ce ya ci na kwana goman sai tashi, wannan bai zama kafara ba. Duk yanda aka yi na rana ɗaya ne wannan, ko ka ɗauki kwano goma duka ka bashi a rana ɗaya, to wannan ka bada na rana ɗaya ne, saboda sai dai gobe dawo a sunan sabon miskini. Amma shi wannan idan an rasa wani miskinin ne sai shi, in ba haka ba sai dai ka hada mutum goma daban-daban, saboda ana so a rarraba kowa ma ya samu. Ana fahimta da kyau? Wannan ya nuna wata fa'ida da yawa daga cikin mutane ba ku gane ba. Za ka ga kuna hana mutane bayar da zakka da za su rarraba a samu da yawa, sai mutum ya ce shi kaɗansa a bashi da yawa ya yi jari saboda baɗi ma ya ba wani. Wannan ba haka ba ne. An fi so yawan adadin talakawa yawan abin da za ka raba, saboda amfanin ya yi yawa. Ka gugutsura mutane da yawa su samu, ya biya kan ka ɗauka duka ka ba mutum ɗaya, mutum ɗayan nan kuma shi ba san masauran zai ba, zai ja bakinsa ne ma ya gumba zai ce ya samu ba. To gara ka kakkasa mutane da yawa su samu amfanin ya je ko ina. Kuma ba a ce maka wai zakka ba ta yi ba, don ka raba 1,100 ko 2,200, gwargwadon bukatar mutane da kuma gwargwadon yanda suke a bambance. Yanzu na zo na ce zan raba muku zakka, sai na ce ku yi layi, sai in ba ku iri ɗaya ɗaya? Ɗaya? Ko a kusa a kowanda ne in ya zo ma? In ya zo ma ba za ka ba shi ko kobo ba, saboda in ka ba shi me zai je saya da shi? Sai dai je saya waya. Ko ya je canja wayarsa. To don haka idan aka zo ciyar wannan sai ka yi la'akari da wannan. Don haka kun gane maganar adadi, kun gane maganar yawa ko? Kun kuma gane maganar wani iri ne, bi ma'ana sau biyu na rana na dare da rana ko kuma guda ɗaya. Yanzu abin da ya rage ku gane shine wani irin nau'in abinci, shin abincin da ya dace da shi talakan ko abincin da ya dace da shi wanda zai ciyar din? Ha? In na zo baka zan yi la'akari da kai mai ka saba ci a gidanka ne sai in baka, ko kuma in baka ƙasa da na gidanka, ko kuma in baka irin na gidana wanda ya fi ƙarfin gidanka? Zan je ja maka faɗa ne in na baka irin na gidana misali, ka je gobe ma a ce a sake kawo irinsa, kuma ka san ba za a samu ba. Yanzu wanda za a yi la'akari da shi shine naka ko na wanda zai ciyar? To na wanda zai, na wanda aka saba a garin, wanda shine matsakaicin waɗanda suke wato tandaɗin tsakatsaki mai suke ciyar da iyalansu da shi. Kuna fahimta da kyau? Shi yasa Allah ce min awsati ma tut'imuna ahlikum, ba wai min awsati ma yut'imul mukaffiru ahlahu ba, ko kuma min awsati ma yukaffiru ma ya'kuluhu almiskinu ba, a'a, min awsat ma tut'imuna ahlikum fi urfikum ko fi baladikum a urfin ku ko a garin ku menene matsakaicin abinda kuke ciyarwa kuna fahimtar wannan da kyau mu anan menene matsakaicin abinda ake ciyarwa da shi ya kuka yi saurin duka kuka hadu sai ka bayar da abinda yake matsakaici a garin ku an fahimta da kyau to mun gama da wannan min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum kowa ya fahimci magana ciyarwa ko sai Allah ya ce ko tufatar da su tufatar da su suwa miskinai idan a wajen ciyar da rantsuwa ciyarwa sai ka ciyar da waɗanda ba miskinai ba su goma yayi ko bai ba bai ba sai ka sake in ka ciyar da tara miskinai ɗaya kuma ba miskini bane sai ka sake a na shi wanda bai cika ba sai ka sake saboda ya zama an samu ashirati masakin an fahimci wannan to haka kuma wajen tufatarwa ma dole sai ka tufatar da miskinai guda goma ba ka ɗauki kala goma ka ba mutum ɗaya ba kuma miskinan nan fa maza sun shiga mata sun shiga yara sun shiga manya sun shiga idan ka samu mai iyalai sai ka zo ka ce a madadin kafarar ka kawo ɗinkin sallah wa gidan gaba ɗaya da matar da mijin da ƴaƴansu da mahaifansa in an haɗa ya zama goma shikenan ka gama kafara kuna fahimtar wannan da yara da manya duka ka haɗa su kuma yana ɗaya daga cikin hanyar da yawa daga cikin ku za ku rinka yin kafara talaka ya ci abinci amma ba ku yin irin wannan kafarar za ga mutum yana da arziki fa amma ya fara maganar azumi uku ya kama ni ba wani maganar azumi uku da ya kama ka a irin wannan yanayin ko kai azumi ba a karɓa ba za ku zo ku ji a nan gaba saboda ba shi Allah ya ce ka yi ba kamar kai ne da rana kawai zai ga ce bari in yi magariba yanzu Allah zai karɓa duk yanda Allah yake son ka zai karɓa sai dai ma ka rage wa kanka matsayi a wurin Allah in ka canza to kamar haka ne an ce ka yi abu kaza sai kai wani abu daban duk wanda akwai kafara a kansa kawai yana zuwa sai ya azumi ba tare da ya gagara yin abin da Allah ya ce ba to kafararsa ba ta yi ba sai ya sake kuma ana bin ku bashi saboda in ba a ci gaba da rantsan nan ba mutane da yawa ba za su samu abinci ba mutane da yawa kuma ba za su samu tufafi ba sai za ku yi ta rantsan ku shi kuma talaka yana nan a baya yana jira yana Allah ya sahi rantsi Allah ya sahi rantsi wanzu na karkar rantsi alashi shi kuma zai rantsi ya rantsi alhamdulillah a ya sa abin ba zai yiwu ba to dole a ciyar kuna fahimtar wannan Allah madaukakin sarki yace aukis wato ko kuma tufatar da su idan zaka tufatar da su idan maza ne mafi karanci shine ka sassai musu abin da ya ishe su yin sallah menene mafi karanci abin da ya ishe mutum ya yi sallah shine jallabiya ai zaka sai mutum shat ne gaje ya yi sallah da ita ko zaka sai masa wando zalla sai dai ka sai masa mene jallabiya to kuma indai kana da kirki ka masa jallabiya ai sai kai me sai kai wando da kuma dan hula alaji ya dawo wannan dukan su su mustahabi ne kamar yadda muka ce in ka bada abinci ka kara gurgurdo abin da zai ishe shi a gidansa amma bai zama dole ba in ka bashi riga kadai doguwa yayi wanda za ta ishe shi yin sallah ana fahimta ko idan rigar karama ce to dole sai ka hada da wando dole ne anan an gane ko in ka bada wando zalla fa saboda ai wando in aka ja shi zuwa cibiya ya isa a yi sallah don Allah ka bada mutum jin zalla ka ce masa ka yi kafara in mutum ya yi wajen ijza'i abinda yake da shi kenan kafara ta yi tunda ya ishe shi kuma ka sahu saboda in mutum ya fito a haka ba za a ce ya fito tsirara ba an gane to amma kuma bisa ga abinda ya kamata shine mutum ya kara sai ya zama ya yi ma mutum cikakkiyar sutura idan kuma mace ce to sai ka mata kayan da ya cancanta mace ta iya fita da shi wanda za ta iya yin sallah da shi an fahimta to yanzu da kai ka fara da kai da kai wa mata da kai wa maza wanne yafi kai wa mata ya bilada ha ina zuwa ina zuwa da kai ka fara akan mata da kai ka fara na tufatar da maza wanne yafi na mata eh lada fa saboda wanne ne wanda ka fi cikin wahala na mata don ka yafi lada an bayyuta to amma duk wanda kai yayi ko kai wa maza biyar mata biyar duk wannan yayi an gane wannan ma da kyau sai Allah ce auta hadiru raqaba ko yan tabaiwa kaga wannan a wuce shi don haka kun dai gane ciyarwa kun kuma gane me tufatarwa sai Allah ce faman lam yajid duk wanda bai samu damar yin ɗaya daga cikin abin da aka faɗa ba fasiyamu to sai yayi azumin thalathati ayyam kwana uku an gane azumin kwana uku yaya mutum zai yi kana karya rantsuwar gobe ka fara azumi ko kuma ana bin ka bashi ko shekara iya yi kamar yadda an ga watan azumi ne kawai kaga dole gobe ka fara shi ma wannan kana karyawa gobe dole ka fara ko zaka iya bari daga baya kai koyaushe kaga dama za ka yi don Allah ce fasiyamu thalathati ayyam don ka kowace kwana uku ka zaɓa ka yi yayi abinda ya rage shi ne kwana uku a jere ko kuma kwana uku a rarrabe ko kuma duka biyun duk wanda ka yi yayi to wannan za mu zo mu ji shi daga baya yana cikin wanda aka yi saɓani to shi ne wannan dai shine karshen abin da Allah ya faɗa dangane da kafara to yanzu bari ku ji kaɗan daga cikin mas'aloli da suka shafi wannan babi mas'ala ta farko ita ce mujaddada cewa Allah ya ce sai an jera idan mutum ya ɗauko na gaba ya kawo shi a inda yake a inda ba gurbinsa ba a baya to bai yi ba don haka duk wanda yake da kafara a kansa farkon abin da zai tuna shine ciyarwa kar ma kafara wata maganar azumi sai mutumin da baya da halin ciyarwa mallam ya ga mana wai wanda baya da hali shine wanda iya abin da yake da shi shine wanda za a ci a gidansa kawai idan kana da abincin gidanka na yau baka da matsalar cefa ne yau sai aka samu ƙarin sauran adadi na kayan abinci wanda shi kuma ya kai abin da za a ba miskinai goma kuna bayyanta ko kuna da tufafi a gidanka wanda kowa yana da nasa aka samu adadin da zai kai na miskinai goma to kafarar da take kanka ita ce ka ciyar ko ka tufatar maganar azumi ba ta hau kanka ba kwata-kwata Allah ya ce faman lam yajid wanda bai samu ba kaga ko wanda bai samu ba shine wanda yake zero ko kuma wanda yake duk abin da zai ke da shi za a ci a gidansa ne kun ji na daya na biyu shine wanda yana da shi amma akwai bashi a kansa zai biya bashi kudin da zai sayo abincin ya ciyar kudin da zai sayi tufafin ya tufatar zai biya bashi da shi wannan ma baya ci ko kuma kana da kaya da shi ma kayan kudi ne zai iya zama abinci ko ya zama tufafi amma kai kuma kana bukatar kayan na kamar abun hawanka wannan duk ba sai ka sayar ba kayan cikin gidanka ba sai ka sayar ba amma duk abin da ya doru akan haka wanda ba na amfanin ka ne yau da kullun bane kuna bayyanta yawa ka sai saniya ka ajiye haka kawai kaddara sai kai rantsuwa to wannan saniya ya tata ku ai ba na amfanin yau da kullun bane sai dai suka ce abinda ma ya kallu ribsuha abinda in ka sayar a yanzu zai zama babu riba dama ka ajiye ne saboda zai zo ya dan yi tayi daraja to wannan bai zama dole ka sayar a yanzu ba in dai ka san in ka sayar zai zama faduwa amma duk abinda ka san da cewa in ka sayar ba zai sa ka fadi ba sai ka cire na kafaran ka rike sauran wajibi ne kai haka ba za ka yi azumi ba kun gane wanda ba zai iya ba wanda ba zai iya ba fa karami bane kawai shine wanda kwata-kwata ba hanya amma duk wanda yake da hanya dole ya ciyar saboda duk yanda kake ji kai ma talaka ne kana bukatan abinci a ko wanda yake kasa da kai kuma manufar wannan abun Allah ba wai ya damu wai don kai shi ya cutu bane don ka rantse da shi baka cika ba. Allah yana so kai haka a sa wani ya samu wani abinci a jikin ka ne, don mutane da yawa ba su da abinci fa ne. Irin wannan abin shi zai sa a rika ciccika wa mutane. Kun kasa gane fiqihun kawai kaje kana ta azumi, wai karu da shi. Allah yana so a karu da kai ne akan rantsuwar. Kun bayyanci wannan da kyau? Allah ya sa an gane wannan. Daga yanzu abinda na gaya muku shine, idan da an baka fatawa ne akan wata kaffarar ka, sai ka ji cewa kawai azumi ne, sai kai azumi shikenan, ya wuce tunda haka aka gaya maka. Amma duk wanda ya haka kawai da gangan, kawai jahilcin sa ne wanda bai tambaya yayi ba, to sai ya saki. Saboda kana nan akan ka bashi ne, kuma dainullahi ahaqqu an yuqda, bashin Allah yafi nauyi sama da bashin mutane. Duk wanda akwai kafara akan sa yayi azumi kuma yana da halin da zai ciyar ko ya tufatar, gashi kana da kaya set 10 a gida, ai guda 9 na talakawa ne, guda 1 ne naka, sai ka rike naka, sai ka yi sauran guda 1 kuma ka ciyar da miskini da mudu daya. Amma ba dole ne ka tufatar da su ka dauki kayan ka kala 10 ba, sai ka basu abinci ko ka sai da kala 1 ka sai abinci da shi. Amma haka kawai kana da wannan halin ka ce wai zaka yi dubbe ba. An gane wannan da kyau? Abu na gaba shine, ana la'akari da kana da hali ne a lokacin da ka zo yi, ba lokacin da ka yi rantsuwar ba. Akwai ta yiwu lokacin da ka yi rantsuwar ka karya, kana da hali. Lokacin da ka zo yin kafaran kuma babu, to za a yi la'akari da lokacin da ka zo yi ne ba wai lokacin da ka yi rantsuwar ba. Ko lokacin da ka yi baka da hali, da ka zo yin kafaran kuma ka samu, to yanzu ba za ka yi azumi ba sai dai ka ciyar. Fa'ida ta gaba ita ce, wani yana iya yi wa wani kafara idan ta ciyarwa ce ko kuma ta tufatarwa. Kai akwai a kanka, wane ka taimaka mun sai na biya maka, shikenan ya sauka. Amma idan azumi ne, wani ba zai yi wa wani ba. Idan azumi ya hau kanka, to kai za ka yi azumi da kanka. Amma in ciyarwa ne, ana fahimta ko azumin ya hau kanka sai wani ya dauke maka sai ya ciyar a madadinka, shikenan. Amma ba za a iya yin azumi wa kai ba. Ana fahimta? Shi yasa koda mutum mutuwa yayi, akwai bashin kafara ta rantsuwa a kansa sai an biya masa, amma ciyarwa za a yi ba azumin za a masa ba. Kun fahimci wannan da kyau? Fa'ida ta gaba ita ce, shin dole sai ka jera ko kuma kana iya rarrabawa? Masabar Hanabila da Hanafiya dole sai ka jera, saboda akwai qira'ar Abdullahi dan Mas'ud, fa siyamu thalathati ayamin mutatabi'at. To amma da yawa daga cikin malamai suka ce ba wajibi bane ka jeranta, kana iya rarrabawa. Amma abinda aka fi so shine ka jera a lokaci daya, saboda ka fita daga sabani. Fa'ida ta gaba ita ce, ya halatta a gare ka tsakanin ciyarwa da tufatarwa, tunda duk ma'anar su shine taimakon talaka, to sai ka ba mutum biyar abinci, sauran mutum biyar kuma ka ba su tufafi, ya halatta? Kuna ganewa da kyau? Ana gane wannan da kyau? To amma za ka iya mutum biyar ka ba su abinci kuma ka sake ba su tufafi, sai zama ka cika, tunda Allah ya ce ashara, to sai dai waɗannan daban, waɗannan daban, sai dai in ka rasa sauran. Kun gane wannan da kyau? Fa'ida ta gaba ita ce, ana iya surkawa tsakanin ciyarwa da tufatarwa, amma ba a surkawa tsakanin sauran. Ba za ka iya ciyar da mutum biyar sai ka yi sauran azumi ba, ya za ka yi ka raba azumi? An gane? Kamar yadda kuma ba za ka iya ciyar da wato abin nan guda ɗaya abin nan, kamar ka fara yin abin nan, ka fara yin kafara ta hanyar wato ƴan tabawa rabi. Kamar wannan mutum bawa ne, kuɗinsa 500,000, sai ka ce na biya 250,000, sai ka samu wancan bawan sai ka ce na cika sauran 250,000, in an haɗa ya zama ɗaya, kaga ba za a yi haka ba. An fahimci wannan ko? To sai kuma fa'ida ta gaba ita ce, idan wato mutum yana da miskinai to dole ya zama ya rarraba su, amma ba za ka iya dauka duka ka ba miskini da ba, wannan mun riga mun fada, sai dai in ya zama dole in babu miskinan sai zama kowace rana ka bashi sau daya. Fa'ida ta gaba ita ce ya halatta ka ba mutum ka farar, kamar kai ma talaka ne sai ka ce to na saya kuma na ciyar da gidana, ai ni ma ina cikin wanda suka cancanta, ba za ka ci daga kafarar ka kai ba, kuna fahimta? Amma ka ba mutum sai ka je gidansa za an dafa abinci, to kana iya ci, wannan ba matsala. To sai fa'ida ta ƙarshe ita ce tambayar da wani bawan Allah ya yi ranar akan maganar mutum idan ya rantse ya ce wallahi in bai kaza ba shi kafiri ne, wallahi in bai kaza ba Allah ya tsine masa, ba mutum ba kuna irin wannan ba? Na farko dai shi wannan haramun ne, don Allah ya ce wa fa zuwa imanakum ku kiyaye rantsuwarku, kuma magana ce mummuna mutum ya jingina kansa ga kafirci ko jingina kansa ga tsinuwar Allah, kar ka yarda da irin wannan haramun ne, kuma shedan yana iya sa wallahi ka fada. Don Ibn Taymiyyah ya ce in ka fada da gaske kake to ka zama kafirin, kar ka yarda kai irin wannan. Amma in mutum yayi sai ya karya, akwai kafara? Kuna fahimta? Malaman Malikiya da Shafi'a suka ce ba kafara, saboda rantsuwa da aka rantse da Allah shine yake da nauyin da za a iya daukan kafara. Malaman Shafi'i, malaman Hanabila da Hanafiya suka ce wato akwai kafara. Sheikhul Islam da Ibn Uthaymeen duk suka ce ko mutum yayi kafara shine ahwa, saboda ko shi kansa ma mutum ya ji tsoron nauyin abin da yayi, ya kamata ka ce masa yayi kafara don kar mutane su rika wannan. Wannan duka suna cikin abin da Allah ya ce a kiyaye wahfazu aymanakum. Abin da ya zama daidai cikin darasin mu akan rantsuwa da kafara ta, Allah ya ba mu lada ya kuma kiyaye mu. Abin da ya zama kuskure Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.